sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kawo su ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a nomad download da kuma niya a kuma ana iya samun alfa radio na kuma sun dake kasar Ghana. Su ko masu na'urar computer a duk lokacin da suke son kawo su chat to suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau talata 6 ga watan Maris na shekarar 2018. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu. Da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin, kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa ga kanin labarai.
Kungiyar IS ta fitar da wani sabon faifan bidiyo da ya nuna kwantan baunar da mayakan suka yi har suka kashe wasu sojojin Amurka huda jamhuriyar Niger. Ana zargin Isabel dos Santos, macen da tafi kowace arziki a Afirka kuma tsohuwar shugabar kamfanin mai ta kasar Angola Sanangol da damfarar kamfanin. Kana wani tsohon hadimin shugaban Amurka Donald Trump ya ce ba zai ba da haɗin kai a gayyatar da aka yi masa ya bayyana gaban kwamitin da ke binciken katse London da ake zargin Rasha da yi a zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2016 ba.
To madalla kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku cewa rundunar 'yan sanda da na jami'an ba da kariya ga farar hula da ake kira civil defense suna zagaye makarantu a jihohin Borno da Yobe.
His Excellency, the President of the Federal Republic of Nigeria, directed the Inspector General of Police and the Commandant General of the NFCDC.
Ice mun zo ne don mu karawa daliban kwarin gwiwa game da batun tsaron su kan abin da ya faru a makarantar matan nan na garin Dabci.
Ita ko hukumar custom ta Nigeria cewa ta samar da wani sabon hanyar gwanjon motoci ta yadda kowa zai iya samu.
Yanzu haka kamar da na ga muke mutane 76,000 sun samu motoci iri-iri a ta wannan hanya, kuma wayannan mafi yawan wayannan 76,000 mutane ne wanda a turance an ce ordinary people.
Hawa kuma Aliyu Mustafa Sokoto zai shigo da shirin sa na tsaka mai wuya, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labaran. Wani faifan bidiyon farfaganda da kungiyar ta'addanci ta IS ta fitar ya nuna kwantan bauna da aka yi a Niger har aka kashe sojojin Amurka hudu bara. Faifan bidiyon ya nuna lokacin da aka kai wa Amurkawan hari. Sojojin ba su da isassun makamai da za su tunkari dimbin mayakan da ke dauke da bindigogin da ake sabawa a kafada da gurneti. Bisa ga dukkan alamu, wani bangaren bidiyon mai tsawon kusan minti 9 an ɗauke shi ne da kyamarar ɗaukar hoto da ake makalawa a hular kwano ta ɗaya daga cikin sojojin da aka kashe. Wannan ɓangaren hoton bidiyon ya nuna waɗansu sojoji guda biyu suna harbi suna gudu gefen wata mota yayin da ake harbin su kusa da ƙauyen Tongo-Tongo. Bidiyon ya ƙare a inda sojan da ke ɗauke da kyamarar ya faɗi yayin da aka ga mayakan ISIS sun zo sun kewaye shi suka kuma harbe shi. Mayakatar tsaron Amurka ta faɗa jiya Litinin cewa tana sane da wannan faifan bidiyo. Ta ce fitar da faifan bidiyon ya nuna irin rashin imanin makiyan da muke yaƙi da su. Kwantan ɓaunar da aka yi ranar 4 ga watan Oktoba shekara ta 2017 ya sa ma'aikatar tsaron Amurka gudanar da bincike domin sanin ko sojojin sun samu horas wadda ta kamata da kuma ko suna da makaman gudanar da aiki a ƙasar da ke yammacin Afirka. Ana kyautata zaton za a fitar da sakamakon bincike cikin wannan watan. Wani ayarin motocin kayan agaji na ƙasa da ƙasa ya katse ayyukansa a gabashin yankin Gouta da ke bayan gari babban birnin Siriya a bayan da dakarun gwamnati suka ci gaba da lugudan wuta ta sama da ƙasa kan wannan tunga ta 'yan tawaye. Arayin da ya kunshi sama da motoci 46 ya fice daga gari mafi girma a yankin na gabashin Gouta, wato Doma, a jiya Litinin da yamma zuwa Damascus, inda suka fito ba tare da sun sauke dukkan kayan da suke ɗauke da shi ba sabili da tashin hankali. Wakilin hukumar tsugunar da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Siriya, Sajad Malik, ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa mun raba abin da muka iya a cikin yanayin ruwan harsasai. Lamarin ya rutsa da farin kaya. Jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce dukkan ma'aikatan jin ƙai sun fice lami lafiya. Wannan ne karan farko da aka tura kayan agaji zuwa cikin yankin da ke wajen Damascus tun tsakiyar watan Fabrairu, lokacin da Siriya tare da goyon bayan Rasha ta fara lugudan wuta kan 'yan tawaye da shugaban Siriya Bashar al-Assad yake kira 'yan ta'adda. Kwamitin Sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya buƙaci a tsagaita wuta na tsawon kwanaki 30, sai dai har yanzu ba a kiyaye wannan yarjejeniya ba, yayin da Assad da abokan ƙawancensa suke cewa yarjejeniyar ba ta shafi hare-haren da suke kaiwa a Gota ba. Jami'ai a Seoul sun ce shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya karɓi baƙuncin manyan hadiman shugaban ƙasar Koriya ta Kudu Moon Jae-in a wata walimar cin abincin dare jiya Litinin, a wani yunkurin diplomasiya da ake gani zai iya share fagen tattaunawa tsakanin Amurka da Koriya ta Arewa. Tawagar Koriya ta Kudu mai mutane 10 ƙarƙashin jagorancin babban mai ba shugaba Moon shawarwari kan harkokin tsaro Chun Eun-young ta isa Pyongyang ne bayan tafiyar kai tsaye ta jirgin sama daga Seoul, abinda ba kasafai aka saba yi ba. Da aka tambaye ta game da ganawa tsakanin Koriyawan, sai kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka mai kula da harkokin yankin Asia da Pacific Katrina Adams ta bayyana cewa Washington na tuntuɓar Seoul akai-akai domin magana da yawu ɗaya da Koriya ta Arewa da ta haɗa da buƙatar ƙara matsa lamba domin raba yankin Koriya da makamai. Adams ta faɗa wata sanarwa cewa ba za mu sake maimaita kurakuren da gwamnatocin da suka gabata suka tafka ba a shirye-shiryenmu na muke tattaunawa da Koriya ta Arewa domin mu jaddada matsayinmu kan buƙatar raba yankin Koriya da makaman nukiliya da ba shi da makawa. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Isabel dos Santos, tsohuwar shugabar kamfanin mai na ƙasar Angola, Sonangol, ta musanta zargin da magajinta ya yi cewa ta gudanar da waɗansu hulɗar kasuwanci da suka shafi kamfanin da ake da alamar tambaya a kai. A cikin sanarwa mai tsawon shafi 13 da ta fitar ranar Lahadi, dos Santos, macen da ta fi kowace mace arziki a Afirka, wadda mujallar harkokin kasuwanci ta Forbes ta yi ƙiyasin cewa kuɗin da take da shi ya kai dala miliyan 2,600, ta musanta abin da ta kira ɓata suna da ake mata. Makon da ya gabata, shugaban kamfanin Sonangol, Carlos Saturnino, ya bayyana cewa wani binciken da aka gudanar a cikin kamfanin ya nuna wata hulɗar kasuwanci ta dala miliyan 38 da wani kamfani da ke Dubai, wadda Santos ta amince da ita jim kaɗan a bayan da aka saukar da ita daga kan kujerar shugabancin kamfanin a watan Nuwamba bayan watanni 16 a matsayin.
Duniya kenan, kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Bari mu faro takun da ziyarar da rundunar 'yan sandan Najeriya da jami'an ba da kariyar tsaro ga farar hula da ake kira civil defense suka yi kaiwa a makarantun sakandare da ke jihar Borno da Yobe domin ba su kariya. Ga Haruna Dauda Biyu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Gamayyan jami'an 'yan sandan Najeriya da jami'an ba da kariya ga fararen hula da ake kira civil defense sun zirci wasu makarantu a jihar Borno da suka yi wa ɗaliban alƙawarin cewa za su ba su kariya na musamman, kuma abin da ya faru na kwashe 'yan matan nan makaranta na garin Dabce ba zai sake faruwa ba cikin ikon Allah. Gamayyan jami'an tsaron da ya suka hada da Inspector General ɗin 'yan sandan Najeriya Ibrahim Idris da Commander General ɗin ba da kariya ga fararen hula da ake kira Alhaji Abdullahi Gana, dukkaninsu ne na zagaya ne makarantu don ƙarawa ɗaliban ƙwarin gwiwa kan abin da ya faru a garin Dabce da kwashe wasu ɗalibai da har yau ba wanda ya samu komarsu. Wadda da farko ma Inspector General ɗin 'yan sandan Najeriya wadda muƙaddashinsa Abila Joshok ya wakilta ya suma ne da yi wa ɗaliban jawabi kamar haka.
We came in here in a capacity building and security assurance of the students that are here following what happened in Dabce secondary school in Yobe. The government, His Excellency the President of the Federal Republic of Nigeria, directed the Inspector General of Police and the Commandant General of the NSCDC.
Yace mun zo ne don mu ƙarawa ɗaliban ƙwarin gwiwa game da batun tsaronsu kan abin da ya faru a makarantar matan nan na garin Dabce. Yace kuma mun zo ne bisa umarnin shugaban ƙasar Najeriya, wato Jalal Muhammadu Buhari, don tabbatar da cewa mun samar da tsaro a dukkanin waɗannan makarantu. yace ba za su kyale irin haka ya ci gaba da faruwa ba, a ce za zuwa kwashe waɗannan ɗalibai haka kawai, kuma dole ne su tabbatar cewa su ba waɗannan ɗalibai tsaro a dukkanin makarantun da ke shiya arewa maso gabacin ƙasar. Shi ma dai kuma janar rundunar bara tsaro ga fararen hula, wato Alhaji Abdullahi Gana ya yi ƙarin hasi game da ziyarar tasu kamar haka.
Jihar Borno, jihar Yobe, jihar Adamawa, jihar Gombe, duka tun an ce North East dukkan zuwa ba tsaro. Kuma mun ga mazauna mun samu mafisansu, mun samu duk wani makarantu muna zaune. Kagan DIG Habila ya zo domin shi IG na wani aiki wani wuri, wuri ya tu DIG din shi, DIG din ya zo mun zo shi jiya mai mitin har cikin dare. Ya za mu yi zan ba da hada sunayen mutanen zamu to wannan makarantun duka za ka same su, yan civil defense na nan, yan sanda suna nan, dukansu za ku kai.
To kada wani tabbaci za ku bayyana waɗannan ɗalibai cewa hakan ba zai sake aukuwa ba, musamman ma irin waɗannan makarantu na mata, ganin cewa su ne yawanci aka fi kai ma irin waɗannan hari.
To me kai ga a ce IG da kansa ya zo suna DIG nan, me kai ga a ce CG civil defense da kansa ya taso daga Abuja ya zo nan, mun zo da yaran nan mun ci musu wannan abin da ya faru a Chibok da Dapchi ba zai sake faruwa insha Allah. Kaga yanzu nan akwai abubuwan da muka ce za mu sa a wayannan sukus da makantun, amma ba abin zan fito fili bane faɗa. Akwai abin da za mu yi mu tabbata cewa abin da yake su faru daga baya ba su ƙara faruwa kuma.
To ko me waɗannan ɗalibai ke cewa ne game da wannan ziyarar jami'an tsaron?
Me sunan ki ke?
Aisha
Bukari. Ya, kuna samun karatu?
Eh, muna samu.
To ya kuke ji da zuwan waɗannan jami'an tsaro da suka ce za su ba ku kariya, ya kuke ji?
Sai godiya, alhamdulillah.
Kun ji daɗin zuwan su?
Eh, mun ji daɗin zuwan su.
To gashi nan me sunan ki ke?
Zuwaira Abubakar.
Class nawa kike?
SS2H.
To ya kuke ji game da zuwan wannan jami'an?
Ah, wallahi mun ji daɗi da zuwan su. Mun ya farin ciki da zuwan su.
To za ku ci gaba da karatu ko?
Insha Allah.
Ba za ku yi ƙwarin, ba za ku kashe guyon ku ba game da abin da ya faru?
A'a, ba za mu taba ba. Allah da
wannan mataki ne yana zuwa ne a daidai lokacin da ake sa ran ziyarar shugaban kasa zuwa jihohin da wannan ibtila'i ya shafa, musamman ma jihar Yobe, inda daga baya-bayan nan aka kwashe waɗannan ɗalibai 110 wadda har rana mai kamar ta yau babu su babu ɗuriyarsu. Haruna Dauda Bihu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Najeriyar mu ce kar mu bar ta ci wargaje, Najeriya kasar mu ce mu yi reno saboda yamma.
To a can Abuja kuwa Madina Dauda ce ta yi muna hira da kakakin hukumar kwastam na ƙasa na Najeriya Joseph Atta, inda ke wa Madina Dauda bayani na sabon tsarin gwanjon motoci na cewa kowane ɗan ƙasa na iya samu muddin da ya cika sharuɗa. Ga bayanin da yake Madina a cikin wannan hirar tasu.
Sai aka kikiro wata platform, wata link wanda yanzu zan fade ta a turance app1.trade.gov.ng/e-auction. To wannan link kafin ma ki shiga sai kin zama mai biyan haraji, kuma kina da abinda ma'aikatan Federal Inland Revenue Service suke ba mutane, wato TIN, Tax Identification Number. To da wannan TIN za ki shiga wannan link. In kin shiga akwai tambayoyi da za ki cicika a wajen. Zaki zabi bank da kike so, wanda zaki je ki biya dubu ɗaya wanda zai baki izini ki shiga ba. Zaki gan hotunan abu motoci iri-iri, ki zabi wanda kike so. Ga kudi dai wanda aka gaya miki, misali a ce wannan mota Honda ce mai kalar ja, ga chassis number nata, ga inda take, tana Sokoto ko tana Kebbi ko tana Ibadan, duk dai wasu information da zai taya ke ki doke shawara ko kina so ko baki so. In kina so sai ki bidin. In an ce kudin 300,000 misali, to ba za ki bidin kasa da 300,000 ba kenan. Kawai sai ke kina bidin, wani ma yana bidin a wani gari. Karshen awayi 48 sister din ta kanta kawai za ta mutu.
Za ta
kashe kanta. Kawai kuma result na wanda ya yi bidin mafi yawa kawai zai nuna, wanda ya ce zai fito. Kawai ki doke wannan, ki je bank, ki je ki biya kudin ki, kawai sai ki tashi ki je, dama kirge kin san inda motan yake, ki je wajen ki doke motan ki kike gida. To kin ga ta wannan hanya ba idon sani, ba sai kin san wani custom officer ba, ba ruwan ki da wani custom officer a gidanki ke zaki iya yin wannan abu, kuma ki je bank ki biya kudin ki, kuma ki je ki doke motan ki ki tai. Yanzu haka kamar yadda na ga muke mutane 76,000 sun samu motoci iri-iri a ta wannan hanya. Kuma wayannan abin da yake bamu madadi shine yawan, mafi yawan wannan 76,000 mutane ne wanda a turance an ce ordinary people. Misali ba manya mutane bane, ba ministoci bane, ba gauna bane, ba senatoci bane.
Ajin gwabza dai mala tsoro galana ko sani
a cikin shirinmu na ƙarfe 8 idan muna da lokaci za ku ji ci gaban wannan tattaunawar. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na Murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ya ce ƙarfe 12 na tsakar dare da minti 15. Ga kuma shirinmu na gaba.
Tsaka mai wuya. Jama'a barkanku da wannan lokaci da sadonmu da kowa na sabon shiri na tsaka mai wuya. Wanda yake da wannan murya da zamu samu ku yanzu amma kun je aka kashe shi kwanake kadan bayan ya gama zancin mutuwa akan wannan shiri namu.
Ni addini na bata yadda yi kisa ba. Bata yadda zubda jinin dan adam ba. Mu ji tsoron Allah. Mu daina kisa. Mu daina zubda jini. Mu ji tsoron Allah mu san cewa rana daya zamu bar duniyar nan mu fuskanci shari'ar Allah.
Kamata ya yi a yau mu kawo muku ci gaban muhawarar da Buba Galadima yake da Alhaji Isa Tafi da Mafindi a kan rikicin cikin gida na jam'iyyar APC da ke mulkin Najeriya. In Allah yarda zamu dawo mu ci gaba da wannan muhawara a mako mai zuwa. Amma a yau kam muna so mu tuna shi wannan hamshakin dan siyasa na jihar Adamawa ne wanda muka saurare shi akan wannan shirin na tsaka mai wuya kamar makonni uku da suka wuce kuma yanzu aka zo aka kashe shi a makon jiya. Wataƙila idan ka saurari shirin tsaka mai wuyan nan da muka yi kwanakin baya akan rikicin manoma da makiyaya za ku tuna cewa kaji muryar Sam Zadok tsohon kwamishina basarakin gargajiya na ƙabilar Bacama rikakken ɗan siyasar jihar Adamawa kana kuma sakataren watsa labaran jam'iyyar PDP a wannan jiha wanda suka yi shirin na tsaka mai wuya da Alhaji Mafindu Umaru Dambura. To mun kammala saka shirin nasu ne na ƙarshe ran 13 ga watan Fabrairu nan da muka baro. Shi kuma aka kashe shi ranar Litinin da ta gabata 26 ga watan Fabrairu din a cikin wani kwantan baunan da aka ce wasu mahawara sun yi musu shi da wasu mutane. Wakilinmu na can Yola Ibrahim Abdulaziz wanda daman shine shirya mana ita waccan muhawarar da ta hada da shi muragayi din a can Yola ya hada mana wannan rahoto a yanzu kan kisan da aka yi mashi da abin da ya faru da kuma martanin wasu kan wannan kisan da aka yi wa shi Sam Zadok.
To sarakuna su tabbatar da akwai zaman lafiya tsakanin mu da ƴan uwan mu. Musamman zaman lafiyar nan da ake ce su tabbatar tsakanin Fulani da waɗanda suke zama da su. Su shugabane sarakai su yi kokari su tabbatar da zaman lafiya yadda ya kamata a tsakanin al'ummar mu domin mu samu zama mai kyau.
Marigayi Sam Zadok kenan amma cikin shirin tsaka mai wuya lokacin suka tafka muhara da shugaban kungiyar Miyetti Allah na jihar Arewa maso gabas Alhaji Mafindi Umaru Dambura game da tashi-tashi hankulan da ke faruwa tsakanin makiyaya da manoma. Shi dai marigayin ya gamu da ajalinsa ne yayin dauki da suka kai shi da wasu shugabannin al'ummar Bacama. Mr. Ephraim Mufalturaki na kuwa cikin shugabannin kungiyar matasan al'ummar Bacama ya koma bayyana yadda aka yi lamarin ya faru.
Sun fita daga nan da su nufi yin gwalan gurin an ce musu an jiwa wa su ciwo sun nufi hanyar gurin. Hanyar da za ka sa gwajin marar bambarin nan to ka je suka gwada a kan su kurin ba su sani ba.
Shi kadai suka kashe kenan?
A'a ba shi kadai ba su uku ne a mota don an ce musu an jiwa wa su ciwo gurin suka dauki mota za su je barin su gani. A barar bambarin nan sai mutane sun fito ta gwajin kiri sai suka afka musu kurin.
To wai ko yaya Mafindi Umaru Dambura ke ji kasancewar ba dade ba suka tattauna kan yadda za a samu fahimta juna tsakani.
Muna alhinin abin da ya faru da shi abokin magana na a wannan shiri na saka mai wuya wadda shine Sam Zadok ya riman kasan Bacama. Mutuwa guda ɗaya ne amma sanadin mutuwa yana zuwa ta kowane hanya. Muna faman mu ga ya za a yi mu kawo zaman lafiya kuma zaman lafiya mai dorewa kamar yadda muka yi daɗi da shi a cikin wannan shiri na saka mai wuya. Sai ba mu sani ba ma ashe subhanahu wata'ala ya sa ta wannan rikicin za a ɗauki ran shi. Mun yi mamaki kuma ta inda muka je ya rasa ran shi a matsayin shi na shugaba a matsayin shi na mai neman ta hada kai da mu don a kawo zaman lafiya mai dorewa. Don haka abin da ya faru muna ma al'ummar Bacama gaba daya jaje, sannan muna ma masarautar Bacama jaje, sannan muna ma kasan Adamawa jaje, muna ma jam'iyyar shi da yake wakilta a matsayin kakaki jaje don abin da ya faru din nan ba abu ne wanda ya kamata ya faru a yanzu da ake neman zaman lafiya kuma zaman lafiya mai dorewa ba wannan abu ya zo mana a matsayin abin da tayar mana da hankali ya daga mana hankali muna neman Allah ya kawo iyakan wannan rikici Allah ya sa wannan shine na karshe a duk rikita da ke faruwa a jihar Adamawa da ma Nigeria baki daya muna fata za mu samu tasowan irin shi a cikin bacema don mu zanna mu duba yadda za a yi a zanna lafiya tsakanin al'ummar mu ba abin da mutum zai maka laifi ka cire ran shi wanda duka addinan nan biyu ba su yarda da shi ba mun faɗa mun kuma faɗa don haka mu kai hankali ne sa mu zanna mu nemi abin da zai kawo mana zaman lafiya tsakani da Allah
Honorable Sam Zadok na mako cikin shugabannin al'umma bacema da ma ya taba rike mukamin commissioner a jihar kuma har ila yau shine ma sakataren yar labaran jami'ar adawa ta PDP a jihar Adamawa batun da ko jami'ar ta bakin sakataren ta Honorable Abdullahi Adamu firin bike ma ce dole ne a tashi tsaye domin ko gano bakin zaren magance wannan tashi hankulan da ke faruwa
abun ya zo mana da gaskiya ba mu ji dadin shi ba ko kadan to wannan abu shi yasa kullum muke bayani ayi kokari a sama wannan abu fita in ba haka ba kana abu da wasa daga baya fa abun zai fita
Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
a ce mutum ba komi ne ba ranar mutuwa to ya lalaci ka ce mutum nan ka rasa shi kai kira ba amsa
kira ba sai mutuwa da yada haka
koma kila be kala bakila ba
da moto ana ya da haka ga mai gida gona bangala le kama
to ga Sheikh Ibrahim to tunda muna magana ne kan madagayi Sam Zadok ya kamata mu kammala wannan shirin na musamman akan sa da jin karin wasu daga cikin maganganun da suka tabbo a shirin nasu da ya gabata kan bukatar samun zaman lafiya daga nan ƙarshen irin wa'annan tashi-tashin hankulan da ke ci gaba da addaban Najeriya
masu yin siyasa a cikin harkar rayukan mutane su daina ai fadannan ba zamanin Buhari aka fara ba sakadin ba Fulani da wani kabila amma a zamanin Buhari an dawo da shi siyasa kullun kowa Fulani tankar don taban Buhari ke rike da AK-47 akwai wayanda ƴan siyasa ke ba AK-47 suna shigin Fulani suna kashe mutane suna bata wa Fulani musuna suna bata wa gwamnatin tarayya suna wannan dole gwamnati ta dauki mataki ta hada kai da kungiyoyi na kabilu duk mu gane wayannan mutane ina suke ai na baka instance ga abin da ya fa kai a fadan Hukari an kama wasu Fulani ai dalla atlan an same su wasu kabilu ne daga Adamawa an kai su Abuja da kayan Fulani da bindigogin su sun je suna kashe mutane akan Fulani ne gashi yanzu a Benue an saki kamawa
ku za ku taka rawa kenan
don haka dole mu taka rawan binciken kanmu da kanmu mu gane waye Fulani ba Fulani riga ba
mun ji cuta inda take mun ji kuma hanyar da ya kamata amma wani mutum da ana yau dinnan da a ce yau a matsayinka na jigo a al'umman bacema manoma a Arewa maso gabas da san su da wani shawara ka bawa homon bacema da Lamido ne da zamu yi yanzu nan amma mu zo mu tafi tare
to ba wani shawara da zan bayar ai domin amma bace ma da mutane sa ba su kori Fulani ba har wayo ana kashe mutanen mu don ga Fulani a numan suna yawo bace ma ba su tashi musu
yau da manyan ga sarakuna a ce kai a matsayin ɗan Najeriya mai kishin ci gaba ga abin da suka faru ba wai kai a Adama ba a wasu jihohin ne yau a ce ga zaka ba su shawara me zaka ce musu ne manyan shugabanni na sarakuna da mukan
to sarakuna su tabbatar da akwai zaman lafiya tsakanin mu da ƴan uwan mu musamman zaman lafiyar nan da ake ce su tabbatar tsakanin Fulani da waɗanda suke zama da su su shugabanni sarakai su yi kokari su tabbatar da zaman lafiya yadda ya kamata a tsakanin al'ummar mu domin mu samu zama mai kyau a tsakanin mu sarakenmu a gaskiya suna kokari na bada lissafi da namu domin sarkinmu kullu yomi yana kira meeting domin zaman lafiya yana kira meeting shi yasa da zuna soma magana na ce ba mu kori Fulani ba wasu sun gudu ne da kansu
wasu na magana kan cewa dole sai an yafe wa juna yau da ce bace ma ko ba bace da sansu zai gaya ce kai yau ka je numan domin kai musu jawabi ko kuma a ce yau za ku hadu me zaka faɗa musu ne domin
idan na same su ga su muna zanne a yanzu haka ga shugabannin Fulani ga na bata ina da kalamomi guda uku da zan gaya musu na ɗaya dai shugabannin Fulani da shugabannin bata ku ji tsoron Allah Allah shike ba da shugabanci Allah kuma ya kama yadda hadisin Annabi ke cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun min ra'iya, dukkan ku masu kiwo ne, kuma Ubangiji subhanahu wata'ala zai tambaye ku yadda kuka yi kiwon ku nan. Sai in ga ya musu, to ku yi kokari ku daidaita al'amarin ku, ba bace duba wurkun ba fulata ni kowane kabila dake karkashinka hamabata ma, don Allah ka rike su daidai, zaman lafiya zai tabbata. Sarkin Fulani da babace da bafulata ni da janjo da mumuye dake karkashinka ka rike su daidai, zaman lafiya zai tabbata. Wallahi tallahi sarakunan mu suna da aiki a gaban su, sun saki abinda iyayen su da kakannin su suka rike. Wallahi da problem nan bai rising zuwa haka ba. Ai kamin Zadok yayi sarauta, akwai sarki da yake numan kowane wayan gari sai an zubda jini. Diga ran da Zado yayi sarauta har ya mutu bayan samani an experience wani zubda jini ba kuma. Kariya ne ko gaskiya a tambayi bace man din. Da ya san da wannan har ya dauki mataki daga lokacin da aka kori Fulani wajen nan, yayi bincike da abin da ya taso nan da bai taso. Sai ya ba Fulani laifin shi, ya danne su, ya musu hukunci daidai. Yawa.
Kaje abin da ya faɗa, me zaka ci kan abin da ya faɗa?
Bari in je sarkin mu bai da laifi a cikin maganan. So na san kokarin da yayi. Ba ku taba ji ya fito yace aje ayi kisa ba. Ba ku taba ya kunji ya fito ya wani kalman da zai tayar da hankalin jama'a ba.
Ni abin da zan ce mishi ba, mu mai da hankalin mu ba haka iyayen mu suka zanna ba. Shugabanci na gari.
Zan ce to ku koyi wani abu a rayuwan shi marigayi Lamido, shi wanda ya fi wannan da yake mulki. Mutumi ne na kirki wanda baya sun tashin hankali. Mu koyi tarbiyyar da suka bar mana, mu yi zaman lafiya.
Kacin kafin ma zuwan a Janjomawa, na san dai tun tarihi can zaka tada da akwai wanda suke kiwo a bakin kogi, aka zo kai zaman daɗi da sansu nan. Yau wani albishir zaka wa Fulani?
A gaskiya ba mu kori Fulani ba, duka Fulanin da yake son dawa
wanda ya tafi.
Ga fili ga doki, ba mu kori Fulani ko guda ɗaya ba, ko akwai Fulanin da ya fito ya ce an kore shi.
Al'umman bace ma shi ne, ina musu albishir mutane na za su koma ba inda suka sani banda bakin Benue nan, ba yadda za a yi tarihin su ya cika ba tare da bakin Benue nan da location na zaman su da bace ma ba. Lokaci yayi da za su dawo, bace ma su rike su kamar yadda suka zanna da iyaye da kakanni, ba a hakuri da harshe ma suna batawa gare dan adam da dan adam. Sannan kuma su sani abinda Allah ya kaddara ba zai kaura ba. Su sani kuma dukkanmu Allah zai tambaye mu abinda muka yi ranan gobe kiyama, don haka mu kiyaye gaba.
Haka ne, to nan muka zo ƙarshen wannan shirin na yanzu, kuma da haka muke ƙara bayyana alhini da juyayi ga iyalai da makwabta da abokan zama da abokan aiki na shi Sam Zadok ɗin. Muna fatar Allah ya nuna mana ƙarshen waɗannan tashi-tashi hankulan ya bayo ƙasashen namu zaman lafiya. Kamar yadda muka ce, insha Allah a makon gobe za mu dawo mu ci gaba da muhawara kan rikicin cikin gida da ke addaba jam'iyyar APC a Najeriya. Mun bar ku lafiya.
Kuma da lamun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kara ta kaice.
Haka yake, wani tsohon hadimin shugaban Amurka Donald Trump ya ce ba zai ba da haɗin kai a gayyatar da aka yi masa ya bayyana gaban kwamitin da ke binciken katse London da ake zargin Rasha da yi a zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2016 ba. Sam Nunberg ya shaida wa tashar MSNBC cewa ba zan ba da haɗin kai ba. Menene zai sa in shafe sa'o'i 80 ina binciken wasiƙun email da na yi musayarsu da wasu a hirarraki daban-daban da ya yi da kafofin watsa labarai jiya Litinin da rana? Nunberg ya bayyana binciken a matsayin bita da ƙulli, ya kuma ce ba yana ƙin ba da haɗin kai ba ne da nufin kare shugaba Trump. Ya shaida wa tashar MSNBC cewa bari mu ga abin da Mr. Mueller zai yi. Ina jin zai zama abin dariya idan ya kama ni. Ina jin zai zama abin dariya matuƙa idan suka yi tunanin kama ni. Wani faifan bidiyon farfaganda da ƙungiyar ta'addanci ta ISIS ta fitar ya nuna kwantan ɓauna da aka yi a Nijar har aka kashe sojojin Amurka huɗu bara.
To madalla, da taƙaitattun labaranmu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa, musamman ita Grace Alheri Abdul ta yana gabatarwa, sai Solomon Abu da ya bada umarni da injiniyan Thomas. Ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai an jima da hantsi, mun dawo muku da wani sabon shirin.